أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قبره ومقداره العظيم. قد يتبتك الله ملوك شنسركي ميكوا ميكومي ديك الدرامنا تشيغ بدا numfashi tare da fadin kalmar la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yau rana 12 ga watan 8 2022 zamu ci gaba da karatu a littafin nan da muka sanyawa suna mu fahimci sunna, domin abin da ya shafi ilimi na fiqhu amma daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Littafin babban malami Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, wanda ubangiji mai iko wancan satin ba mu samu mun gabatar ba, shi yasa yayyo zamu to karatun mu na uku kenan. Kamar yanda muke bayani a wannan littafi mai albarka, mun dauko shi fida mai tsayin gaske, wanda mun yi niyya da izinin ubangiji matakan mun samu dama dukkanin ranar Juma'a zamu gabatar da wannan karatu. To kamar yanda muka fadi a karatun mu na biyo, mun yi bayani game da logic, yanda shi Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yake rubuta hadisi a cikin Bulughul Maram da bayanin da yake tafiya da shi. To daga ciki, kamar yanda muka yi magana, ya ware irin abubuwa da zai faru da wanda za a yi magana da makamantan su, duka mun ji daga ciki cewa idan ya rawaita hadisi da ya ce as-sab'a, idan ya ce as-sab'a din nan mun kawo su, mun yi tarjaman su amma takaitaccen tarjama. To akwai riwayar da idan aka rawaito zaka ji an ce abu bis sitta, zaka ji an ce mutum shi da su suka rawaito wannan hadisi, wanda su wa'innan wanda muka faɗa ga baki ɗayan sunnan suna ciki, amma banda al-Imamu Ahmad ibn Hanbal, wanda su ne ake ce musu wato masu ahli sitti, ma'ana masu sihah, ma'ana littattafai ingantattu, wanda aka inganta su cewa lallai littattafan su dukkanin su ingantattu ne a islahin malaman fanni na ilimin hadisi, wa'inda su ne wa'innan mutum guda shida a mutum bakwai ɗin nan Abdal da muka faɗa na ruwayan hadisi. To za a ware mutum shida a cikinsu, ɗaya ne da a cire shi ne al-Imamu Ahmad ibn Hanbal, wanda idan ka ji an ce maka ruwayan nan mutum shida ne suka rawaito, to Al-Hafiz Ibn Hajar a irin nasa istilahin da ya yi a cikin littafinsa na Bulughul Maram, to wa'innan yake nufi, kamar yadda muka faɗa suna al-Imamu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nisa'i, Ibn Majah, amma sai a cire al-Imamu Ahmad ibn Hanbal, to shi ne zai bamu mutum shida ɗin kenan. To wa'innan babu buƙatar wani wanda za a yi bayani, su ne wa'inda littattafansu ake ce al-ummahatu sitt a fannin ilimin hadisi. To wannan bayani idan muka je gaba za ka ga bayanin wa bil khamsati, idan ya ce mutum biyar ne suka rawaito, bayan ya rawaito hadisi sai aka ce wannan hadisin rawahu al-khamsa, mutum biyar suka rawaito, to mutum biyar ɗin nan banda al-Imam al-Bukhari da Muslim a wa'intan bakwai da muka kirga, idan har an ce mutum shida ne banda al-Imamu Ahmad, idan an ce mutum biyar ne banda al-Bukhari wa Muslim, wanda kaga da mu samu kaman irin su al-Imam at-Tirmidhi, Nisa'i, Abu Dawud, Ibn Majah, al-Imam Ahmad din kenan, banda al-Imam al-Bukhari, banda al-Imam Muslim, idan muka ja hadisi aka ce mutum biyar ne suka rawaito. To idan muka je gaba za mu gani sai kaga akwai kuma al-arba'a, wanda al-arba'a din nan kuma in an ce mutum hudu suka rawaito, to akwai ashabus sunan al-arba'a, wanda ake ce as-sunan al-arba'a, wa innan din su ne ake nufi wanda suka rawaita hadisi ba tare da shemin tarjaman su ba. To baya ga nan kuma yana iya bayani ya kawo hadisi ya ce wannan hadisi mutum kaza ne suka rawaito shi, misali mutum uku ne suka rawaito, amma anan in an ce mutum uku to da a ɗauki al-Imamu Ahmad da al-Imamu Bukhari da al-Imamu Muslim, sai a ce wannan su ne suka rawaito wannan hadisi. To bayan nan kuma daga nan Al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa wa bil muttafaq, sai ka ji hadisin da za a ja baka a ce baka wannan hadisin muttafaqun alaihi, idan aka ce an yi ittifaqi akan hadisi to al-Imam al-Bukhari da Muslim su ne suka rawaito wannan hadisi, Bukhari ya ittifaqi akan ingancin ruwat nasa, Muslim ma ya ittifaqi akan ingancin marwayatan hadisi nasa. To wannan su ne wa'inda adadin wa'inda mutanen da shi al-Imam al-Bukhari ya bayar kenan, al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar ya bayar. Wa kalla azkuru ma huma ghayruhuma, dan ya kawo ruwayoyi kuma ban ambaci Bukhari da Muslim ba, da sai kawai hadisin muttafaqun alaihi, amma kuma a wadda tafan ilimin hadisi an rawaito wannan hadisin, an kawo shi waje daban-daban, amma ni kuma ban ambaci wanda suka kawo waje kaza waje kaza waje kaza ba duk zan iya yin haka inji al-Hafiz Ibn Hajar domin yana isar da sako ana wa ma da zalika duk abin da kaji ban ambata ba misali irin su al-Imam ad-Darqutni sun rawaita hadisi kuma al-Hafiz Ibn Hajar ya kawo shi saboda ingancin sa ya kawo shi anan ko irin su al-Imam Ibn Khuzaimah ko irin su al-Imam al-Baihaqi da makamantan su to idan har ya kawo ruwayan su ba zai yi ramzi da wannan ramzin as-sab'a al-khamsa as-sitta al-arba'a as-salasa ko ittifaq ba a zai ambaci sunan su ne kwara kwara fa huwa mubayyanan wannan abayyane yake zan ambaci sunan in ce wane da wane ne suka rawaito a al-Imam Ibn Khuzaimah shi ya fitar da hadisi al-Imam al-Baihaqi shi fitar da hadisi ko ko yace al-Imam ad-Darqutni shi fitar da hadisi ko wasan su to wayannan su ne wayanda suke hanyoyin da aka bi wajen ruwayan hadisi a cikin wannan littafi na wato al-Hafiz Ibn Hajar bayan mun faɗi irin aikin da ya yi mu wannan bulugul maram da irin abubuwan da ya fitar da hadisin duk da kuma littattafan hadisin sun shafi babi na hukunci domin da yawa abin da yake cutar da mu shi ne rashin sanin fanni rashin sanin fanni wanda haka ya cutar da mutane da dama a matsaloli daban-daban idan ban manta ba da yana da cikin hujjojin da wasu malamai suke bayarwa idan da su rusa maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce baka ai baba ishmawi baba iziya baba arisala baba muktasar da su ma sun yi da sun bude wannan babe to irin wayannan abubuwan cuta ne yake damun mu na rashin sanin fanni idan malami zai littafi to akwai fannin da nan ne zai nufa ya rubuta littafi a cikin sa jahilci ne ka ce me yasa babu kaza a littafi kaza saboda babu to wannan abin ya lalace to shi yasa shi kansa al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar yana magana ne a fannin usul na wato fiqhu abu hadisai ne wanda suke dauka al-adilla al-usuliyya fiqhiyya kuma adilla ce wanda suke na usulu na fiqh wanda anan ne ake yin magana akan su to Allah ya taimake mu to daga nan yake cewa wasamaituhu na ambaci wannan littafi takaitaccen littafi bulugal maram wato littafi ne mai ma'ana isa zuwa ga abin manufa duk wanda ya same shi zai isa zuwa ga manufansa amma a ina min jami adillati al-ahkam na tattaro wato dalilai na hukuncin addini ya tattaro dalilai wanda suke na hukuncin addini daban-daban daga cikin wannan littafi na bulugul maram in ji al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani wannan littafi kuma ga ta a takaitacciya ga ta bata da yawa sosai amma kuma sai tana da tarin alkhairi a cikinta Allah ya ba mu nasara yake cewa wallahi wallaha Allah subhanahu wa ta'ala as'alu nake tambaya nan ana yin takdimin maf'uli akan fa'ilin sa ne da akan fi'ilin sa da niyyar al-hasr ma'ana Allah shi kadai nake tambaya wallaha as'al maf'uli ne ake yi Allah shi kadai nake tambaya akan wannan dalili me dalili Allah ya ta'ala ma alimnahu alaina wa balan kada Allah ya sanya abin da muka karanta zama musiba a gare mu kamar yanda wasu da ka ga su sun yi karatun amma karatun ya zama musu musiba zaga mutun yayi karatu amma karatun yana neman ci da addinin shi ko yi karatu ya zama yana raina mutane da shi ko yi karatu dan jayayya ko yi karatu dan ya karye ta malamai ko yi karatu dan wani makamancin wannan Allah kar ka sa ilimin mu ya zama na musiba a gare mu kamar yanda al-Hafiz Ibn Hajar ya roka mu Allah kai mana wannan wa an yarzuqana al-amala bima yurdihi Allah ya ba mu dama mu yi aiki da abin da ya dade shi subhanahu wa ta'ala mai tsarki da daukaka kitab ad-daharati mun fara shiga karatu littafi da zai mana magana akan tsarki a wannan babi ko littafi kitab ad-tahara ya tattaro abubuwa da dama abinda ya shafi tsarki duka ya tattaro su abinda ya shafi tsarki na hadasi da tsarki na khabasi wayannan abubuwa ne wanda suke cikin wannan littafi mai albarka na dukkanin abinda ya shafi tsarki shi yasa yayi kitab ad-tahara domin a wajen malamai babi hawa-hawa ne akwai al-faslu akwai al-kitabu akwai al-babu wanda kowanne suna amfani da shi faslu wato faslu ya fi kitabu girma kitabu shi kuma ya fi babu girma wasu kuma suka ce babu ya fi faslu girma a ya fi kitabu girma ai kitabu ya fi fasul girma to kuma fasul ya fi babu girma to ala ayi halin dai dukkan yanda malamai suka bi wajen tsari to anan ne za su isar da sako ma'ana kitabu at-taharati wannan wasu takardu ne da za su maka magana game da abin da ya shafi tsarki zalla na al'amarin addini. To da yayi kitabut tahara sai yayi babi na farko a cikin kitabut tahara, ma'ana babi na farko din nan shine zai mana magana game da abin da ya shafi babul miyahi, babin da zai magana game da ruwa na addinin musulunci. Yaya ruwa yake a addini, tunda tsarki dai mun sani asalin tsarki da ruwa ake yin sa. To ba a yin tsarkin nan dole sai an yi magana da ruwa kai tsaye. To tunda haka ne, yaya ruwa yake a addini? A wannan babi Al-Hafiz Ibn Hajar hadisai ya kawo su a takaice, amma wanda wa'innan hadisan ina ga kokarin da zamu yi zamu dan karanta su a gurguje, domin idan mun karanta su sai mu tara ma'anan su, domin ko idan muka ce zamu na daukan kowane hadisi mai bayanin sa da mu samu tikrar, ta yanda dai zamto idan wannan hadisin bayanin sa ya wuce za a iya sake shiga cikin wani bayanin. Amma hadisin abin da ya sa shi mai min jami'a dillatul ahkam ne, ba a hadisi ɗaya ne bayani yake fita ba, sai ka taro wannan da wancan da wancan tukunna, sai ka yi jam'in su sai ya baka hukuncin da ake bukata, ta yanda kowanne za ka iya ɗauko maza ba kaza daga abin da suka ce ga abin da suka ce. Idan muka duba hadisan da suke cikin wannan babi na babul miyahi, da mu ga kaman ba su da yawa. To amma kuma insha Allah idan muka shiga za mu gani bayani ne akan hadisan masu fadin gaske, da mu ji hukuncen da malamai suka tsara a cikin hadisan suna da mugun gaske. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. Babul miyahi babi ne da zai magana akan ruwa. Dama Allah ya gaya mana wa atul biyuta min abwabiha, ku shigo gidaddaki daga kofofinta. To yau zamu bude kofa da zamu shiga domin bayani game da ruwan da ya kamata ayi alula da shi, wanda anan ne zamu ji jahilcin masu cewa wai ayi alula da ruwan Coca-Cola, wanda farkon wanda suka zo suka dauki wannan littafin zamu zo ka ji irin hadisan da za a zo aja a mata mummunan fassara, a sharbe ta, a canza mata ma'ana, wanda abubuwa ne irin wanda jahilci ya sa wasu suka yi zaton cewa sun san addini ne, da suka zo suka ce kowane ruwa ma kowane za a lura da shi. Wannan maganar mai hadari ne, kuma hadisin gaba sai zai rushe su. Saka to yana da kyau a duba abu a daga wajen ma'abotansa, a ɗauke shi daga wajen malamai, sannan kuma a duba mai malamai suka ce a sallama musu. Karkace kai ma kwakwalwan kanka yana da karfin da ka gano abin da su ba su gano ba, bari ka yi buruzi da wani sabon abu domin kai ka bayyana. Domin inda irin wannan ne muka dinga ɗaukan zawahir na wasu hadisan, to yanzu nan zamu iya tada hatsi da tarzoma, zamu iya ɗauko hadisi mu karanta mu biya mu ce mu ga zahirin sa yanda yake, ba za mu yi maganar malamai ba, ba za mu fahimtar ilimin larabci ba, ba za mu sallama mu rankwafa mu duk wani abu fahimta ba, kawai tun daga zahirin sa haka za ya ce to shikenan. Wannan wasu da yawa ya jefa su cikin wato wani wadi wanda yake rairi ridar'in, wanda sun sha wuya kuma a cikin wannan wato tashin hankalin. Allah ya tsare mu. Wasu sun yi ibada ba hujja a wajen Allah da gangan kuma da sunan cewa ilimi ne, wasu kuma sun wanda suka jefa su sun sani. To anan zai mana bayani akan albabu babi. Idan an ce babi a fannin ilimi, kamar yadda na gaya mana shine zai yi mana magana ne game da abubuwan da ke cikin sa na mene almiyah shine ruwa. Babi kofa ne muka bude da zai mana magana game da abin da ya shafi ruwa. To anan abin da yasa aka ce babul miyahi, babin da zai mana magana a ruwa. To wannan asali miyah shi kamar larabci alma'u bai da jam'i kai tsaye, shi alma'u suna ne wanda ba a ce ga mufradi nasa balle a ce kuma ga jam'in sa, domin babu wani ruwa wanda za a ce mufradi ne, sai dai wannan ruwa kadan wannan ruwa mai yawa. Akwai abubuwa wanda a yare da yawa zaka ga ba su da mufradi, zaka ga jam'i ne. To ruwa sai mu ruɗa kanmu, amma mu sai a tunda bayanin larabci ne daga nan kuma aka dauko. To bayan da zaka yi ma alma'u shi almiyahu yana magana ne game da kashe-kashen ruwa din, wanda shi kuma asali ne an dauko almiyahu daga asalin masdarin sunan ne, wanda shi ruwa a wajen malamai ya daga cikin wani abu wanda yake mai tsarki, kasancewa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa da kansa a cikin alqur'ani mun saukar da ruwa mai tsarki daga cikin ruwan samaniya. To wannan ruwa a nan ne za a yi mana bayanin sa, daga nan ne za mu ji irin yadda kashe-kashen ruwa yake, me ke gurɓata shi, me ke gyara shi, yaya za ka yi ruwanka ya zamo ya yi amfani, yaya za ka yi da ruwan da ka yi sallah, yaya za ka yi duka wa'innan kashe-kashen. Insha Allah duka ƴan uwa idan muka yi haƙuri yanzu za mu ji su a cikin wannan wato wannan babi, wanda insha Allah za mu ji bayaninsa. Na'am. To anan abinda malamai suka yi bayani shine wannan babi zai mana magana game da ruwa ne da abin da ya shafi ruwan rija da ruwan koyi kuma kamar yadda na fada daga lokacin da mutum ya rasa ruwan da zai tsarki ya tsallake tsarki to ya tsallake ibada domin inna Allah ta'ala tayyiban la yaqbal inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbal illa tayyiban Allah lallai mai tsarki ne bai karban wani abu sai mai tsarki to tsarki din nan Allah yana son mutane yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin yana son mutane masu tsarki yana son masu tuba to dole mutum ya kyautata tsarkin sa shi kuma tsarki ba zai kyautatu ba matakan ba a samu ruwa ba domin akwai al-hadathul akbar wanda ruwa shi ne kadai yake dauke shi to anan zamu ji asalin bayani to mallan ya bude mana da hadisi na farko shine hadisin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abu huraira Allah karama sa yadda yace an abi huraira radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواية الإمام أبو هريرة الله كرمه سيدا يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر من ذا لا يفدا cikin hukuncin koji هو الطهور ماؤه ruwan koji mai tsarki ne الحل ميتته موشن da ke cikin koji shi ma mai tsarki ne wannan riwaya akhrajahu al-arba'a ma'ana ahli sunan su suka ciro wannan riwaya kaman yanda muka fada ahli sunan su ne suka ciro wannan riwaya kuma mun fadi da mai idan yace akhrajahu al-arba'a ma adal bukhari wa muslim wa ahmad babu al-imam al-bukhari babu al-imam muslim babu al-imam ahmad ibn hanbal akwai al-imam ibn majah akwai al-imam at-tirmidhi akwai al-imam abu daud wa inda suna daga cikin wanda suka fito da wannan riwaya al-imam an-nasa'i wanda suma suna ciki sune mutum hudu da suka rawaito wannan hadisi da mai rayyata al-arba'a wa inna yake nufi to anan su suka rawaito sai ibn abi shayba al-hafiz ibn abu shayba shi ma ya rawaito wannan hadisi wal lafz lahu lafzun wannan hadisin ma na al-imam al-hafiz abu shayba ne wa sahahu ibn khuzaima ma ya ciro wannan hadisi su suna da cikin wanda bai ramzi da su ba wa at-tirmidhi da al-imam at-tirmidhi ورواه مالك والشافعي واحمد كما امام مالك يروي حديثا الامام الشافعي يروي حديثا الامام احمد يروي حديثا تو انا من جي بيان اللي يمنا cewa duk ruwayan da ya kawo zai kawo mana mutun kaza ne suka yi hadisi kuma idan ya kawo su ba lalle bane zai iya mai shiru amma ko wanda suka kawo to anan kuma kun ga aramzin sa ya ce al-arba'a ne suka rawaito domin khamsa babu imam ahmad a cikin sa akwai imam ahmad a cikin sa to amma kuma sai gashi anan da ya ce rawahu khamsa din da da iya samun al-imam ahmad din dama bukhari da muslim ne babu su to amma kuma anan khamsa din ne suka rawaito sai fara kawo al-arba'a din to amma bamu san wani hikima ne na al-hafiz ibn hajar ya kawo anan ba tunda ya fara kawo cewa ga abu daud ga nasa'i ga tirmidhi ga kuma ibn majah sannan kuma can karshe sai ce wa ahmad shi ma ahmad ibn hanbal din ya rawaita hadisi din kaga anan al-arba'a al-khamsa ne suka rawaito wannan hadisi din amma kuma a riwaya al-bayan da farkawa rawahu al-arba'a la alla abinda yake nufi sun yi ittifaki a wani mahalli ne ko nan wato nassin suna surwayar ya zo a ittifaki al-imam ahmad koko ya zama yayi nuni ne ko kuma ya kawo wani kitsa ne daga cikin lafazin sa wallahu ta'ala alam Allah ya taimake mu to anan abinda shi al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya kawo mana hadisi ne sahihi kuma wanda ya rawaito wannan hadisin shine sayyidina abu huraira رضي الله عنه من دام ابن مكي سونا فرقو اكون حديثي ام منذ زامي بيان الراوين حديثا موكئين حديثا كما معنا مي محلين حديث مي نوين حديث صحيحي كو دعيفي كو مكا من تنحكا سنن منيني هو كنش دم على ميسك سري أسكين حديثا سو ابن ديكي أنن مزال الله سلم ينا تيوا اكون كوي معنا مدى بيان كوي الماء manzo Allah yace shi dukkanin abin da ke cikin sa halal ne hatta mushan ruwa idan na koji ne halal ne to anan abin da za mu dauka kafin mu je ga fida wane ne marawacin hadisin shine al-imam abu huraira radiyallahu anhu abu huraira Allah kara masa yarda malamai da yawan su ba sarraito asalin ranar haihuwan abu huraira Allah kara masa yarda ba da yawa am dai san ranar rasuwan sa an san shekarun rasuwan sa amma sai dai ana iya kokari a yi taharri na fahimtar cewa shekaru kaza a duniya sannan abu huraira radiyallahu anhu sai da shuhuransa cikin sahabbai lakabubbuka da asalin sunansa malamai sun yi sabani har kusan mutum 30 ace sunansa Abdullahi ace sunansa Abdulrahman ace sunansa kaza suna kaza sai da aka bada suna kusan 30 wanda wasu daga wannan sai suka ce to ai wannan mai ran na cewa Abu Huraira usduri ne ma'ana babu ma wani Abu Huraira idan har da ace suna dai suna kusan kaza to ai malamai sun tabbatar da cewa yawan suna ishara ne ga girman mai suna ba wai nuna yake cewa ba a san mai sunan ba yanzu Allah da girman sa suna 99 banda wanda ya boye wanda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa Allah yana da wasu sunan nake ba mu san iyakan karshen sunan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mu dauko sura al-imam ina ga maulan mu Sheikh Abu Sufyan radiyallahu anhu ya rubuta littafi wanda tun muna kananan yara aka karraba mana wanda gabaki daya a cikin sa akwai sunan annabi ya kai suna 300 ko na abu sannan akwai malamai kamar irin su al-imam al-jazuli mai littafin sana salatin nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalailul khairati yayi sunan nakin manzon Allah kusan 100 da wani abu wanda idan kana shiga raudan manzon Allah kana shiga raudan annabi daga farkon kofa zaka ga sunan manzon Allah Muhammad Ahmad Abdullahi waye duka Abdullahi dinnan hika tara 99 nan sunan manzon Allah ne sannan kuma zaka dauko wasu sunan kuma ba Abdu ba kamar irin su Ar-Ra'uf sunan manzon Allah ne Al-Basir As-Sami' sunan annabi Muhammad ne daka ya samu irin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nabiyur rahmati nabiyul huda nabiyul kaza ainu kaza duk sunan manzon Allah ne wanda ga sunan suna nan a jikin raudan manzon Allah ma a jere sunan annabi Muhammad yasa wasu malamai suka ce sun rubuta manzon Allah suna 1000 wani yace ya fito da 3000 kowa da kurbarin abin da yake fitarwa ashe yawan suna ta ba yana ishara bane da cewa usturi ne a yawan sunan yana ishara ne game da cewa wannan din shahararre ne amma dukkaninsu sun yi ijma'i akan cewa shi dai Abu Huraira ne me yasa sunan ta bace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira kamar ruwaya mafi inganci zamu yi bayani in mun zo bayani da da'a man hadisin kule manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sai Abu Huraira yana da tsananin wasa da kyanwa wannan wasan sa da kyanwa da yake yi haka ta janyo ya zamto an ce kuliyan tana bin shi duk yanda ya shiga duk yanda ya fita har ya zamto wata rana manzo Allah sai ya gansa yana yuzaibul kifa annabi ya ga yana wasa da wannan kyanwa ranan sai ya zo babu ita manzo Allah sai ya ce masa abashirin ya abashirin ma'ana ya kai Abu Huraira manzo Allah ya kira sa da wannan to daga nan sai ya zo wannan sunan sai ya zama ana masa lakabi da uban kyanwa saboda wannan alakarsa da soyayyarsa da ita wanda insha Allah wannan ba zai zama mun fadada bayani akan tarihin sa ba amma Abu Huraira radiyallahu anhu ya zuna da manzon Allah kusan shekara 2 ko da dan kare sannan kuma Abu Huraira ya samu damana daga manzon Allah duk abin da ya ji na hadisin annabi zai haddace domin ya roki wannan annabi sallama kuma ya masa addu'a kuma ya masa damana duk abin da ya ji daga manzon Allah yana haddacewa wannan falala ne na ubangiji mai aukacin sarki domin manzon Allah sallama Abu Huraira lokacin yace duk abin da ya ji ba lalle ya rike ba annabi zai magana ba zai rike ba sai koka manzon Allah cewa ni ba na rikewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa to ka bude riganka Abu Huraira bude rigansa annabi yayi eba haka ya zuba kawai sai ya ce rungume yace tun daga na rungume a jiki da garanan annabi bai sake magana nan manta ba wannan falalan ubangiji mai aukacin sarki ne yaro ya ce hadisi kamar yanda al-hafiz ibn abdul barri da wasu daga cikin manyan malamai suka tabbatar cewa ya fitar da hadisi an rawaita hadisi 2374 hadisan manzon Allah daga bakin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda hadisi 2374 ba a samu wani a cikin sahabbai da ya kai shi yawan ruwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba to wannan ruwayoyin sa kuma mafiya yawancin su suna babi ne na hukunce da babi na abin da ya shafi aqida kamar yadda mun duba sayyidina Anas ibn Malik kai sayyidina Aisha alaiha salam zamu ga ita ma ruwayoyinta babi ne na abin da ya shafi hukunce wanda mun duba kamar irin sayyidina Anas ibn Malik ruwayoyin sa ya shafi babi ne na abin da ya shafi kai fada'il na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da mu duba kowane sahabi idan kai darasan hadisan sa zaka ga irin yanda suke bayarwa musamman wanda suke al-muksiruna min as-sahaba din nan wanda suka rawaita hadisi da yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to anan malamai da yawa sun yi bayani game da falalan sayyidina shi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda amma kuma har yanzu Abu Hurairah ya rasu a garin Madina kuma kabarin sa tana nan cikin Baqi ana zuwa ana ziyara Allah ya ba mu albarka san su baki da to wannan hadisi kamar yadda muka fada hadisin mautsayin sa shi sahihin hadisi ne babu wani magana akan wannan hadisin kasancewa yanda muka ji da yanda har ya kai ga cewa irin su al-Imam at-Tirmidhi ya inganta wannan hadisi da wasu su dukkanin su sun tafi akan cewa wannan hadisi ne mai kyau da irin su al-Imam al-Hafiz Ibn Khuzaima cewa wannan hadisi ne sahihi malamai ne suka inganta shi ba muna malamai ba to abu na gaba shine menene ma'anar abin da ke cikin hadisin sannan kuma menene dalilin wannan hadisin kamar yanda a ruwayoyi idan muka bibiya irin su ruwayan al-Imam Malik radiyallahu anhu da sauran su da muga menene dalilin wannan hadisin zamu ga sayyidina Abu Huraira a ruwaya wasu hadisin da suka tabbatar me dalilin hadisin cewa wani mutumi ne ya zo wajen Annabi Muhammad kamar yanda al-Imam Malik ya rawaita amma al-Imam Ahmad ya bayyana sunansa da arjul min bani mudlij wani mutumi ne daga bani mudlij ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wajen al-Imam at-Tabarani kuma sunansa Abdullah ne a ruwayan al-Imam at-Tabarani mutumin ya zo sunansa Abdullah da ya zo wajen Annabi ya ce ya Rasulullahi inna narkabul bahra Annabi mu na hawa kogi ma'ana muna tukin jirgi mu dogon tafiya to kuma idan mun tafi wa nahmalu ma'ana al-qalil min al-ma' muna daukan al-qalil min al-ma'i ruwa tare da mu dan kadan wanda shi ne zai ishe mu guzurin da mu za mu iya dauka fa in tawadda'na bihi atashna afa natawadda'u bihi idan mun yi alwala da ruwan mu nan nan hannun mu na guzuri to kishi zai kama mu to ya rasulullahi kana ganin duk da hakan zamu yi alwala da shi ya ga wa annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya bashi ansa manzo Allah ya ce huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu ruwan kogi ruwan tsurani ne sarki kuma mushar ruwan ruwa ne shi ai shi ma mushan mai tsarki ne matakan ba ya jirkita ba amma idan ya jirkita ya fara ruba to wannan kuma ya shiga madarra dama musulunci yana hana cin abu ne wanda yake mai cutarwa ko da ba a ce yankawa kai ya lalace to rabuwa za a yi da shi shine mafi inganci balle kuma an dauke shi a mushar ruwa ne Allah ya taimake mu to anan a wannan hadisin abubuwan da za mu dauka wasu masu fasara hadisin idan suka zo ruwayan al-Imam Abu Huraira kamar yanda shi al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar ya ce ya zabi lafazi na Ibn Abi Shayba ne qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ya fada cikin kogi anan sai wani ya ce to ai annabi yana cikin kogi ne ya fadi wannan magana a'a fi hukmi ma'il bahri ne manzo Allah yayi bayani fi hukmi ma'il bahri cikin hukuncin ruwan kogi ba wai annabi ya shiga cikin kogi bane kamar yanda malamai suka tabbatar ba a rawaici cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa har banin sa ga duniya ya taba hawa cikin kogi ko kan koke kwale kwale ko ya tsallake ruwa ba ba a rawaito haka daga annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam daga yarantan sa zuwa barin shi duniya ya da cewa abin da yasa da a fahimci mu'jiza na alqur'ani da mu'jiza na annabta da mu'jiza na ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai shiga irin wa'innan wajajen ba amma yin dinga ba ku labarin malakutu da ke cikin ruwa to nan ne za ku gane cewa daga masu abin labarin yake to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da mun fahimta na farko dai cewa fil bahri ma'ana ba manzo Allah cikin kogi bane yana bayani game da hukuncin kogi na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa huwa at-tahuru ma'uhu duk ruwan da ke cikin sa tahur mai tsarki ne nan da mu tabbatar da cewa ruwan kogi wannan hadisi ya tabbatar mana cewa bila shakkin ruwa ne mai tsarki matakar ruwa na gudu ruwan kogi ruwa ne mai tsarki al-hillu maitatuhu duk abin da ke cikin kogi ko da mushe ne to wannan ma halal ne cin sa halal ne shi yasa malamai suka yi magana game da dabbobi guda biyu ko kuma masu rayuwar kan tudu da rayuwar cikin ruwa sai suka rajantar da duk wanda rayuwarsa ya fi kama da ruwa to wannan mai tsarki ne misali irin su kunkuru irin su kada da makamantansu irin su dorinan ruwa suna iya rayuwa akan tudu kuma suna iya rayuwa a cikin ruwa irin su kaguwa irin su beguwa da makamantansu wallahu ta'ala alam anan ina ga da mu tsaya a cikin karatun mu bara mu tsawaita ba akwai bayani karkashin wannan hadisi amma lokacin da muka zo talfikin hadisan insha Allah sai mu hada hadisan mu yi bayanin su wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allah ya ba mu ikon fahimta masha Allah